ramadan cikin ikon Allah wata juma'a ba za ta sake zagayewa ba sai cikin wannan wata mai albarka wata ramadan insha Allah ta'ala yau muna 26 ne ko yau watan sha'aban a wannan shekara ta 1447 a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam dan saurara da Allah abin da nason fadakar da mu akai shine abin da yake da alaka da ganin wata shine mataki na farko dangane da azumin watan Ramadan mun sani dai azumtar watan Ramadan rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci Allah ta'ala ya sanya musulunci an gina shi ne akan rukuni guda biyar kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata hadisai daban-daban musamman hadisin Abdullah ibn Umar da kuma hadisin Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala an cikin tambayar da mala'ika Jibril ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan al-islam sai ya faɗi waɗannan abubuwa guda biyar waɗanda suke min al-a'mal adh-dhahira bayan shahadatain sannan a hadisin Ibn Umar yace buniya al-islam ala khamsin ya faɗi shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا وأن ركني أن شيء ركني شيني أبنى أبو بايا تأيى واسيد شي ومسلين كمتن بغي تأيى با سينا صلى سينا أزمين سينا بعد زكاة الله يقول مسجوكيا حكا نوكما sai ya yi aikin haji in yana da dama da lafiya da guzuri da kuma lafiyar hanya kamar da muka sani ma'ana duk wanda Allah ya bai wa dama su waɗannan suna da sharadi sai mai dama da zakka da aikin haji amma sallah da azumi da talaka da babban mutum mai shugabanci da kuma mai kuɗi duk wajibi ne a kansu sai idan akwai rashin lafiya wannan kuma yana komawa daga mutum zuwa mutum ko kuma idan mutum yana halin tafiya to da mai rashin lafiya da kuma mai halin tafiya an sauƙaƙe musu a cikin watan Ramadan su iya aje-aje amma kuma za su mayar a wasu kwanakin daban wanda ba Ramadan ba ma'ana bayan azumin Ramadan ya wuce wajibin su surama wannan abu dukkanin ne abu musulmi illa abin da yake buƙatar a ja hankali a kai sosai shine wannan wata ba wata ne da za a tsoraci zuwansa ba wata ne da za a yi murna da zuwansa kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi murna da shi kuma yakan yi bushara ga musulmi akan zuwan yakan ce atakum shahru ramadan shahrun mubarak har malamai suka kafa hujja da wannan hadisi a matsayin halal ne mutum yi wa dan uwansa murna irin yadda ake congratulation barka barka marhaban dalale da zuwan watan ramadan to ya halatta lura da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fata Allah ya sanya musu waɗanda za su rayu har zuwa wannan wata kuma su amfana da shi to matakin farko da yake tabbatar da ramadan ya shiga shine maganar ganin wata ɗan uwa musulmi matsala ce sananniya mu a ƙasar nan duk shekara in aka zo watan azumin ramadan sai an samu irin waɗannan matsaloli al'umma sai ta kasu wajen kashi uku wajen yin azumi ko waɗanda suke riga al'ummar musulmi ma ba sa jira su ji watan ya shiga su umarni suke samu daga shugabanninsu ba zancen ganin wata kawai sai su fara azumi. Kamar yadda ƴan Shi'a suka yi a ƙasar nan, saboda dama su addininsu buƙatarsu shi ne su saɓawa abin da sauran al'umma suke kai. Wannan sanannen abu ne, kuma hatta a shi an jin bid'a ne, sabon abu ne da suka fito da shi a wannan zamani domin dai su saɓawa al'ummar musulmi. Akwai kuma waɗanda suke tsayawa sosai su bi umarni sun an ba da sanarwa an ga wata su tashi da azumi. Wannan shi ne suka fi yawa al'ummar musulmi masu biyayya ga tsari, kuma waɗanda suke son al'umma su haɗa kansu wuri guda. Akwai kuma waɗanda su za su ce ba za su yi azumi ba sai sun gani. Duk labarin da za a bayar suke kiransa ko na rediyo ko na sarakuna ko makamancin wannan. Wannan kuma mafi yawa za ka samu jahilai ne waɗanda ba ilimi ne a gabansu ba. Su dai suna yin abu ne da suka ga dama da kuma sha'awar su saɓawa ko shugabanci ko su nuna su suna rayuwarsu ne ba ruwansu da wani shugaba. Wannan kuma duk kuma zubin jahilci ne, ba magana ce ta ko suna da wani dalili a shar'ance ko za su buɗe littafi su gaya wa mutane ba, a'a tsagwaron jahilci ne da bin son zuciya. To wannan kashe-kashen na mutane ya wajaba a matsayin ka na musulmi ka zama a tsakiya, ka bi gaskiya, ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan lamari. Shin Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi azumi ko bai yi ba? Yayi azumi, domin an shar'anta wannan azumi na watan Ramadana a shekara ta biyu ta hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shekara ta biyu, kuma ku ga Annabi sallallahu alaihi wasallama a shekara ta 11 ya rasu, sai da ya shekara 10 cif a Madina. Shekara ɗaya ta biyu, kaga kenan za ka iya cewa ya yi azumin watan Ramadan wajen sau 8 a rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam. To, tunda ya yi azumin ne, kuma shi ne abin koyi, shi Allah ya aiko mana, duk abin da ya yi aikata mu aikata, abin da ya ce mu aikata, Allah ya ba mu umarnin mu bi shi. Duk inda ya shiga baya abin da ba daidai ba, komai ya faɗa gaskiya ne, komai ya aikata daidai ne, babu gurin da za ka kai shi ƙara ka ce ya saɓa. Aikinsa shi ne daidai ɗin, shi ne umarnin, shi ne kafin gaskiyar, shi ne abin da Allah ya ce a bi, duk abin da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Haka ya kai bawan Allah, in dai kai masoyin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba masoyin son zuciyarka ba, to ka bi abin da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bi a kan wannan lamari. Da kan kowane lamari ma sai ka tsira da addininka. Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya bada umarni kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce, hadisin Abdullah ibn Umar, shine sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Adafa sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya la ila shakhsin mu'ayyanin ولا إليك يا أيها المخاطب ولم يعلق الأمر برؤيتك أنت ولكن علق الأمر برؤيته علقه بمصدر الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يا حدا عبد مصدرني سوى كوي أزمي سبود جنوتا بيتي إن كن جوتابا ku riƙe wannan kalma ku fahimci, ko ba ku gane ba? A larabci in an ce ku yi kaza saboda kaza, wannan ababun abin da ya shafi al-ahkamul wad'iyya, kamar a ce maka ne kai sallar azhar idan rana ta gota daga tsakiya, kaga ranan nan kai ba kai za ka fito da ita ba ko? Yawwa, ita ce take bin umarnin Ubangijinta take abubuwanta. To duk lokacin da ta gota daga tsakiya shine lokacin azhar. Kana da alaka da wannan? Alakar ka ita ce ka duba ka gani, ko? inda ranar ta gota daga tsakiya to lokacin azhar yayi ba ƙarfe 2 bane ba ƙarfe 1 bane kuma har yanzu yawa amma inda lokaci rana ta gota daga tsakiya wannan irin alamun ana kiran su al-ahkam al-wad'iyya kishiyar al-ahkam at-taklifiyya sune su wajibi inda za a ce abu wajibi ne ko mandubi ne ko haramun ko makaruhi ko a ce masa mubahi wannan abubuwa ne da suke da alaka da kai mubasharatan kai mukallafi amma dangane da azumi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi kuyi azumi idan an ga wata bai ce idan kai ka ga wata kai malam wane na unguwa kaza ko bai ce idan wane da wane sun gani ba in an ga wata ko ana nufin duk wanda ya gani daga cikin musulmi to ya sanar da ƴan uwansa ana fahimtar abu yawa har yake cewa fa in gumma alaikum in an yi dindimi abinan lulluɓe gari da ko hazo ko gajimarai shine ma'anar gumma alaikum in rana aka lulluɓe ta kuma magaribar ta yi babu wanda ya ga wata tunda watan ana ganin sa ne da magariba ko yawa idan saboda garin akwai gajimare da bai waye sawai ba sai ya zama babu wanda ya gani to sai ya ce ku cika sha'aban ya zama kwana 30 ma'ana ku lissafa sha'aban ya zama 30 ma'ana kenan ran yaushe dama ake dubawa ranar 29 wannan abin duk nassi ne ba dabarar malamai ba ce ƙuru-ƙuru yake a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana na a cikin littattafan fiqhu yawwa duk wanda ya karanta iziya daga farko iziya zai ga duk wannan zancen a ciki ba a haɗa mutane da sai wani malamin unguwarsu ya gani ko kuma wani alaramma a wata unguwa ko a wata tsangaya abin da ya ba da labari shi ba ne ai wata ba shi da alaƙa da wani mutum shi kaɗai kuma wannan lamari na aikin ibadar azumin watan Ramadana na al'umma ne baki ɗaya abinda yake na al'umma kuwa shugabannin al'umma su suke ba da umarni a kansa kowa sani mu a ƙasan nan shugabanni a kan wannan lamari su ne sarakunan gari wurinsu ake zuwa a kai labari idan an ga wata sai a je a gaya ma shugabanni na kusa duk shekara yanzu muna samun wannan irin matsala sai mutum ko wasu mutane a wani wuri ko a wani masallaci musamman a nan garin sai a ce an ga wata unguwa kaza amma kowa sai zaman sai shiru ba mai zuwa ya kai gun hukuma tilas ne a je a kai wurin hakimi a kira shaidu shi wanda yace ya gani da mutanen su gani a zaunar da su a ina kuka gani kaza da kaza in jama'a da yawa suka ba da shaida wallahi mu mun gani a unguwar mu kaza da kaza shikenan wannan tantancewar shi ma kuma sai a aika gaba zuwa ga fadin mai martaba sarki su ma kuma sai su aika gaba wurin mai alfarma sarki musulmi su kuma sai an zauna an tantance a sawa kwamiti su duba wannan labarin ya tabbata da gaske ne haka aka yi sai an gani sai an waya da sarkin da ya faɗa sai an shi kuma dama sai ya tabbatar daga hakimansa haka abun ba san zuciya ake yi ba rediyo bane yake buɗe bakinsa ya faɗa kai ai kanka baka taɓa ganin bakin rediyo ba ko yawwa rediyo shi kaɗai baya magana duk inda ka ji rediyo wani ne ya yi magana a rediyon kai masa ake yi ko yawwa don haka shugabanni suna da kwamitoci da suka tsara domin wannan ko ba wai magana ce ta san zuciya ko ɓatar da mutane ba wannan abin da ake shi ne tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane su riƙa yi kuma tafiya akan da'ar shugabanni umarni ne na Allah kowane alaramma ya karanta a cikin alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula sai ce wa ulil amri minkum kuma kowa san cewa ulil amri ba alaramma bane masu shugabanci ake nufi yawwa ya ku waɗanda suka yi imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shugabanni a cikin ku ulil amri in an ce ulil amri ma'abuta lamari masu ba da umarni masu cewa a fito a yi sallar Idi, masu cewa a fito a yi sallar roƙon ruwa, masu cewa a yi shela a cikin gari a gaya wa mutane a fito a taru a wuri kaza za a yi kaza. Wa yake ba da wannan umarni? Ai kaga shugabannin gari ne. To wannan da su Allah ya haɗa mu ba da malamin unguwa ba, ba da wani ba. Ana fahimta? Shi kansa malamin unguwa da alaran man tsangaya kowa wajibinsa ne ya bi wannan umarnin, tunda shi din ai a cikin al'umma yake. Ba wani mutum ne daban da Allah ya aiko shi dan yayi wani abu daban ba. Addinin Allah guda ɗaya ne. Don haka dan Allah jama'a ku haɗa kanku. A bi Allah ta'ala. Allah ake bi a wannan, shi ne yake a bi shugabannin a wannan, ba san zuciya ake bi ba. Ga shi dai ƙuruƙurin Ƙur'ani ne, wa ulil amri minkum. Ulil amri dama su ne shugabanni. Ba shi dai wata fassara. Shugabanni ana nufin masu jagorancin al'umma. Su kuma misali in muka ɗauki nan a ƙasarmu, an ɗauki wannan lamari an ba da shi ga masu shugabanci na sarauta, shi ne masu shugabancin wato ƙarƙashin sarkin musulmi ne, alfarma sarkin musulmi. Kuma alhamdulillahi musamman daga zuwan alfarma na yanzu, tunda ya zo a kan wannan lamari yana cikin abin da aka ci nasara a kansa. Ana tafi da mutane gwargwadon ilimi, ba haka kawai ake yin abun ba. Ba a taɓa samun lokacin da ake bin wannan abu diddiginsa ana bincike irin yanzu ba. Kuma banda wannan, kai a matsayinka na musulmi, wannan kuma shine zance na zuwa gare ka. Babu inda aka baka umarnin cewa sai kai da idanka kaga wata sannan za ka yi amfani da shi. Babu wannan umarnin. Babu. Don haka in kai wannan, son zuciyarka kake bi. Ba umarnin Allah ba, ba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Shi manzon Allah san abin da ya faɗa, kuma in ka karanta risala abin da za ka gani kenan. Ya ɗauko wannan hadisi ya ambata. Cewa faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi yace wa aftiru li ru'yatihi, haka nan ku sha ruwa in an gani, ma'ana in a cikin ku an samu waɗanda suka gani, duk wanda ya gani to ya kai ga hukuma kuma su tantance, sai a ga wa kowa, shikenan sai a fara ibada. Wannan abin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai haɗa mu da littafin masu ilimin taurari ba, ilimin falaki da za a lissafa yau wata yana burji kaza, yau rana tana kaza, yau za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza, don haka watan nan za a haife shi rana kaza, kuma zai awa kaza a wuri kaza, sannan kuma zai bayyana rana kaza a gindin kaza. In aka duba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wannan ilimin a zamaninsa, amma bai haɗa mu da shi. Abinda aka haɗa mu da shi shine abinda kowa zai iya gani, shine a ɗaga ido a kalli yamma lokacin magariba za a ga wata, in ba a gani ba a saurara a cika littafin watan Sha'ban ya zama 30. In ku aka samu watan Sha'ban ya zama 30, to ba mu da 31 a musulunci, dole washe gari menene? Ramadan. Shikenan. Duk jahilci mutum zai fahimci wannan yara. Ba falsafa ba ce. Babu inda za ka je sai an muka wani sabon karatu. Don haka ilimin taurari ba shi ake bi ba. Me ake bi? Ilimin gani da ido. Yawwa, wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan. Kuma shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi labarin an ga wata ran yana zaune, aka zo aka gaya masa an ga wata, ba shi gani da idonsa ba. Ya tambayi mutane, haka ne? Aka tantance aka ce eh. Agun da yake zaune, agun yace to je ka ba da umarni Bilal ka sanar da mutane gobe a tashi da azumi. An yi wannan ko ba a yi ba? An yi. Don haka mu da shi aka ce mai koyi, shi fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya bi wani abu ko san zuciyarsa yake bi. Da Allah jama'a a kiyaye. Sai za ku ga akwai wasu mutane su kawai al'adar su wajibinsu kamar suna ga shari'ar ita ce su saba wa wannan abin da ake tafiya a kai. Ko akwai wasu alarmomi a wasu tsangare ko a wani gari, za ku wani mutum a hanyar wajen huguma duk shekara, ban san ga ko an daina su wannan kullun da azuminsu da sallarsu komai daban da sauran al'umma. Wannan jahilci ne, ba umarnin, ba addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake bi. Addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addini ne na haɗin kai, na a tafi tare da al'umma ai abu iri ɗaya. Ita sallar Idi mutum ɗaya baya yin ta, ba ka zuwa haka kawai ka tafi filin Idi kawai ka zuwa kai kaɗai ka yi Allahu akbar kai kabbarori bakwai kai abin nan ka dawo gida, ba a taɓa ganin wannan ba. Biki ne na al'umma, a haɗu tare ai murna tare, in lokacin yanka ne a yanka, lokacin ba da zakar kono ne a ba da zakar kono, a haɗa kai a yi ziyara a ci abinci ai murna. Su kuma murna ai a lokaci tare ake yin ta, ba kowa ya je ya tasa ba. Don haka don Allah a haɗa kai, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wannan shine umarnin da Allah ta'ala ya bamu a cikin Alkur'ani. Ku riƙo da igiyar Allah baki ɗayanku, kada ku rarraba. Wannan shine wajibi musamman a wannan lokacin da muke buƙatar haɗin kai, a lokacin da ake yaƙar mu saboda addinin nan, ana tuhumar wannan addinin namu da ƙarya da abubuwa da yawa don a cutar da shi, ana shirin a wargaza mana zamantakewar mu saboda son zuciyar wasu. Muna zaman mu lafiya kullum muna faɗakarwa akan wannan abu, amma ana gaya wa duniya wasu bayan Allah marasa adalci waɗanda suke ganin ta hanyar zalunci za su samu abin da suke so, sun rubuta ƙarerai sun kai America akan cewa musulmi ko Fulani ko daular Shehu ɗan Fodiyo, haka ma ake cewa su ne suke kashe Kiristoci. Yasa da aka tashi kaiwa harin farko sai aka yi Sokoto, tare da cewa gidan sarkin musulmi, kamar da na ambata muku ranar Alhamis, daga gidan sarkin musulmi zuwa gidan shugaban manya-manyan Kiristocin Arewa da aka ɗauke shi aka kai shi aka dasa shi a fadar mai alfama sarkin musulmi, ko kilomita huɗu bai yi ba, za ka taka ka je gatunan zai taka da ƙafar sama ya shiga gidan sarkin musulmi a cikin garin Sokoto. Yana zaman ka lafiya, ko zanga-zanga ba a taɓa jifa a gidansa ko a ce tashi ba, amma su suka rubuta takarda suka aika wa duniya cewa ana kashe su. Je ga kasuwanni ga kuma ko ina shagunansu suna kasuwancinsu suna komai kalau, amma an rubuta wannan ƙarya. Ku kuma maimakon a cikinku ana samun waɗanda kullum za su riƙa dispelling wannan ƙarya, su riƙa ƙaryata wannan ƙarya, suna rubutu a suna nan kawai sai kallon rawa a TikTok da bin zancen siyasa da yaɗa ƙarerai, yin magana ma da ƙarfafa wani zance na musulmi, da yawa daga cikin samarin musulmi ba ruwansu da wannan abu. Ya jama'a, idan fa ba ku tashi kun baiwa addinin nan kariya ba, to Allah ta'ala zai aiko wasu mutumin kamar da Allah ta'ala ya faɗi a cikin Alƙur'ani. Yawwa, amma don Allah ku ceci kanku, ku ceci duriyoyin da za su zo bayanku wajen maƙalƙale wannan addini na musulunci, kuma ku bar wa na bayanku wannan addinin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk irin tsangwamar da za a yi, da zagin da za a yi, da cin mutuncin da za a yi, kai da harbin da za a yi, da zagin da za a yi, gara a kashe ka a musulunci da ka je ka mutu kana kokonto. Haka ne ko ba? Haka don Allah jama'a, mu haɗa kanmu, mu haɗa kanmu. Haɗin kai, in ka ji ana zancen haɗin kai ba wani abu ba ne, a zo a tsaya kan gaskiya, kowa ya bar son zuciyarsa, a zo a bi Allah, a bauta wa Allah shi kaɗai, a bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a yi ɗa'a gare shi, a yi koyi da shi, a bi umarninsa. Wannan shi ne musulunci. Muna fatan Allah ta'ala ya ƙara mana haɗin kai da kwanciyar hankali. Allah ya tsare mu daga dukkan sharri, masu kullakullan su cutar da addinin musulunci. Muna roƙon Allah ta'ala ya maida sharrin su da kullakullan su da sakamakon sa kansu. Allah ya dode musu basira, Allah ya hana su zartar da abin da suke kulla. Ya Allah, muna roƙon ka Allah ka tsare rayuwar musulmi a ko'ina, abinda ake sa ran yiwuwarsa na zalunci ya Allah ka hana shi. Allah ka taimake mu mu shiga watan Ramadana lafiya. Allah ka sanya mu cikin masu ribatar lokacinsu a watan Ramadan. Allah ka karbi ayyukan da za mu aikata. Allah ka gafarta mana zunubanmu. Allah ka sanya mu cikin waɗanda za a ‘yanta su daga cancantar wuta zuwa cancantar aljanna a wannan wata mai albarka. wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ana buɗe kofofin aljanna a cikin sa, ana kuma rufe kofofin wuta, sannan ana daure kangararrun shedanu ana hana su tasiri akan mutane. Muna roƙon Allah ta'ala ya bamu tawfiki. Sauran bayanai da suke da alaka da hukunce hukunce na san malamai su ne muku, kuma insha Allah ba zai gagara ba ƙarin faɗakarwa akan abin da ya shafi waɗannan hukunce hukunce domin ƙarin basira da kuma sanin yin addini ta hanyar ilimi ba ta hanyar jahilci ba. Allah ta'ala ya ƙara mana ilimi ya ƙara mana tawfiki. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله.